بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزو دمك مدنا safiyar ranar Lahadi ce da daidai da 26 ga watan Jumadal Akhira hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 29 ga watan Mai shekara ta 2011 wannan shine kaset na 14 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin At-Tibb An-Nabawi wallafar babban malami Al-Hafiz Sheikhul Islam Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawziya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a musulmi basu manta ba wannan karatu da muke yi muna karanta shimfida ne mai tsawo da babban malami Sheikh Abu Usama Salim ibn Eid al-Hilali wa littafi a yayin da yazo inganta littafin ya sanya wa littafin suna Sahih At-Tibb An-Nabawi wannan muqaddima tana dauke da matsaloli ne waɗanda suka shafi asalin likitanci da ba da magani da gano cututtuka a musulunci da kuma bayani dangane da cewa lallai duk abin da kaji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi to wannan ainihin wato abin ya faɗe shi ne daga wahayi waɗanda suka yi kuskure daga cikin malaman musulunci kamar Al-Qadi Iyad da Ibn Khaldun suka ce magunguna da annabi yake faɗi yana faɗi ne gaban kanshi ko kuma abubuwan da ya samu na gargajiyar larabawa ko ra'ayin shi madogaran su akan haka sune wasu hadisai da annabi ya fatawa dangane da kada kililin dabino kuma wasu kuskuren fahimta suka faru daga sahabbai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya wata magana sai waɗannan malamai suka zaci cewa to wannan dalili ne akan duk al'amarin duniya in annabi ya magana akai yana magana ne da ra'ayin kanshi ba wai da abin da ya sauka gare shi na ainihin wahayi ba wannan ainihin wato abu waɗannan maganganu nasu da suka faɗi kuskure ne shine malam Salim sai ya ga cewa to abin da za a yi bari ya tumbuko asalin hadisan da ke magana akan kada kililin dabino din wanda wannan shi zai ba da kyakkyawar dama don a ji hadisan ya suke sannan sai a tattauna yaya akai kuskure ya samu waɗannan malaman Malam yace wa akhraja muslimun al-imam muslim ya fitar da hadisin da in ka duba juz'i na 15 shafi na 117 a littafin imam muslim wanda ke dauke da sharhin nawawi da ibnu majah a lamba ta 2471 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin ainihin wato mujalladi na 6 shafi na 123 an hammad daga hammad hammad yace haddathana sabitun an malik ibn anas Thabit ya karantar da mu ko ya ba mu labarin hadisin da ya samu daga Malik dan Anas wa Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha da Hisham dan Urwa daga mahaifin shi daga Aisha annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama marra bi qaumin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya wuce wasu mutane yulakihuna suna ainihin wato yuwa dabino kilili wato suna hada namiji da mace domin barbara وقال سيتي لو لم تفعلوا لصلحا ودا بكو ايكتا هكا با تو دا دبينو زي جاوي فخرج شيصا سي wannan ainihin wato dabino sai ya fito lalatacci wato mara kyau ومر بهم سي منزون الله صلى الله عليه واله وسلم yazo wucewa yaga dabino bai yi kyau ba فقال سيتي ما لنخلكم me ya samu dabinonku قالوا سي suka ce قلت كذا ai kai ne kace kaza dan haka muka yi aiki da maganarka qala sai yace antum a'lamu bi amri dunyaku ko kuka fi sanin al'amuran duniyarku wannan maganar da annabi ya faɗi ta ƙarshe cewa ko kuka fi sanin duniyarku ita ce maganar da ta dauki al-qadi Iyad shi da ainihin wato ibn Khaldun suka tafi akan cewa babu shakka al'amarin duk da ya shafi harkar duniya annabi ba shi da masaniya a kai masu wannan harka su ne kadai suka santa malam salim ya ce laqad akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama an dhannihi don Allah ya yi magana ne ya bada labari daga abin da yake zato wakadhalika kana dhannuhu, kuma haka zaton nashi ya kasance. Fal khabaru sidqun qat'an, duk inda khabar yake, duk inda labari yake, to shi yake gaskiya ne. Duk inda aka ce khabar, to babu dhannu a ciki, duk dhannu ba a kiran shi khabar. Ma'ana dan haka bada labarin abu yanke gaskiya ne, amma zatufa baya zama labari. Amma bin nisbati lahum falam yakun khabara, dangane da su da annabi ya faɗa musu wannan magana, suka fahimci kuskurin sabanin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake faɗi, sai ya zama kenan a wurin su ba labari ne annabi ya ba su ba zato ne. Wa innama kana dhannan, zato ne ya kasance musu, kama bayyana tu riwayatu sahiha, kama yadda wasu riwayoyi ingantattu suka bayyana. Lidhalika, dan haka, fa huwa laysa min babi ijtihadihi sallallahu alayhi wa alihi sallama alladhi yarahu shar'an, wannan magana da annabi yayi ta ba ta daga cikin maganganun da annabi yake yi ta ijtihadi na shari'a. Mun san a baya mun biyo mun tattauna mas'alar wai ijtihadi wanda yake a shar'ance ne, akwai kuma ijtihadi ne na magana ce ta yau da kullum, wannan ijtihadi ne na magana yau da gobe. Fa hadha yajibu al'amalu bihi, kaga wannan yana wajaba a ainihin wato yi aiki da shi, shi wanne ijtihadi wanda ya zama na shari'a. Wa ma'a zalika, amma tare da haka, falam yuqarra al-khata, ba a tabbatar da kuskure in annabi ya yi kuskure akan shi. Qala an-Nawawi rahimahullahu, al-Imam an-Nawawi ya fadi, Allah ya ji kanshi, fi sharh sahih Muslim, cikin sharhin sahih Muslim a juz'i na 15 shafi na 116 zuwa 117, yace qala al-ulama, malamai suka ce, qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, maganar da annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya fadi, yace min ra'ayi, na fadi wannan magana ne daga ra'ayina, ai fi amri dunya wa ma'ashiha, wato game da al'amarin duniya da kuma rayuwar duniya. La ala tashri'i, ita maganar da ne ba magana ce ne a bisa shar'anta muku wata doka ba. Fa amma ma qalahu bi ijtihadihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa ra'ahu shar'an, ita ko duk maganar da annabi ya fade ta wadda da ijtihadin shi ne, kuma ya ga wannan magana ijtihadi ne na shari'a, yajibu al'amalu bihi, to wajibi ne ai aiki da wannan magana. Wa laysa abaran nakhli min hadha an-naw'i, yace kadawa dabino kilili da annabi ya magana akai ba shi daga cikin wannan nau'i, ba ijtihadi ne yayi na shari'a ba. Misali, lokacin da wannan mata ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama, mijina ya ainihin yi mini zihari, ya ce in ya sake kwanciya da ni kamar ya kwanta da mahaifiyar shi, menene kake gani ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Sai manzon Allah ya ce mata, ba abin da nake gani sai kin haramta ga mijin naki, haramci kuma na har abada. Ce ya manzon Allah, in na kwashi ƴaƴa na tafi da su ba zan iya rike su ba, yunwa za ta galabaita su, za su watse, idan na bar su a wurin shi za su tozarta don ba zai damu da su. Ka taimake ni ya manzon Allah. Manzon Allah ya ce ba wani abu, iyakar maganar kenan, abin da baka sani. Yanzu kaga ba fa wani wahayi ne yake da shi musbiqan, kafin wannan fatawar ba, cewa in mace mijinta ya mata zihari ta haramta gare shi har abada. Ijtihadi ne, amma ijtihadin wannan a shar'ance ne, amma sai zama akwai kuskure a ciki. Haka sai ayoyi suka sauka, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, Allahu yasma'u tahawurakum. Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ya bayyana gaskiyar hukunci wanda ya tabbatar da kuskuren wannan fatawa a shar'ance kenan. To sai Imam an-Nawawi ya ce malamai sai suka ce, to maganar da annabi ya yi wa waɗancan sahabbai cewa da ba ku kada kililin ba, ko da ba ku yi kililin ba, ko da ba ku barbari namijin da macen ba, ba wani abu zai yi dabinin zai, to wannan maganar ba irin ta ɗaya da waccan ba. Wannan ijtihadi ne game da al'amuran duniya, wannan ijtihadi ne game da al'amuran lahira, fatawa ce ta shari'a. Da haka sai yake cewa wa laysa abaran nakhli min hadha an-naw'i bal min an-naw'i al-madhkuri qablahu, kada wa dabino kilili ba shi daga cikin wannan nau'i na ijtihadi shari'a, ijtihadi ne na wanda ke kafin nan, shine game da al'amuran duniya da rayuwarta. La ala tashri', ma anna lafzatar ra'a ko ma anna lafzatar ra'ayi tare da cewa lafazin da aka ce ra'ayi din nan ko ra'a innama ata bihi ikrimatu alal ma'ana shi ikrimatu da yazo da lafazin ma fa asali ba yazo da shi bane abisa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fade shi yazo da shi ne a ma'ana domin shakka ta kama shi me yasa muka fada haka sai malai yace li qawlihi fi akhir al hadith saboda ƙarshen hadisin ya ce qala ikrimatu aw nahwi hadha ko makamantan haka falam yukhbar bi lafzi an-nabi sallallahu alaihi ko falam yukhbir bi lafzi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muhaqqiqan ko muhaqqaqan bi bada labari da lafazin annabi ba yana ne tabbas shi ikrimatu shine sai karanta muhaqqiqan ko kuma bai bada labari da lafazin annabi ba muhaqqaqan a halin yana mai tabbatar da cewa shi lafazin haka yake a ƙarƙashin wannan kaga kalmar da ya kawo ta nuna shakka a ƙarshe din nan ta nuna lafazin ba tabbas bane ko to wannan zai fara tabbatar maka ashe abinda ba tabbas ba kai kuma ba za ka gina hukunci akan shi ba qala al ulama dan haka malamai suka ce lam yakun hadha al qawl khabaran wa innama kana dhanna wannan magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fadi sam ba labari ne yake bayarwa ba zato ne kama bayyanahu fi hadhihi ar-riwayat kamar yadda ya bayyana a cikin waɗannan riwayoyi qala shaykhul islam ibn taymiya fi majmu'ul fatawa ibn taymiya ko cewa yayi a cikin littafin shi ainihin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na 18 shafi na 12 وهو لم ينههم عن التلقيح شي دي النبي بي هنا سو game da kada kilili ba walakin hum ghalatu fi dhannihim annahu nahahu sune suka yi kuskure game da zaton su cewa ya hane su kama ghalata man ghalata fi dhannihi anna al khayt al abyad wal khayt al aswad huwa al habl al abyad wal aswad kuma yadda sahabin da ya kuskure Allah madaukakin sarki a qur'ani yace ku ci ku sha حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يا الله يسوكر ده wannan aya wannan sahabi ya kuskure da yaji an ce الخيط الأبيض sai samu fara igiya الخيط الأسود sai samu bakar igiya ina fata an gane sai ya dauka cewa igiya din ko zare da gaske ake nufi domin a lokacin ƙarshen ayar bai sauka ba min al-fajr sai bayan da ya wannan kuskure ne sai min al-fajr ta sauka wanda ita ce dilala ta iqtiranin da za ta taimaka a fahimci cewa zaren nan haƙiƙa ba zare ake nufi ba wata ma'ana ce ake nufi kaga yanzu abinda Allah ya faɗi daban abinda sahabin ya fahimta daban an fahimci wannan da kyau ko to kaga anan ai ba za a danganta kun fahimta ba za a danganta kuskuren ga Allah ba sai a danganta kuskuren ga wa shi sahabi to abinda nake so ni kuma ini ta'aliki a wannan munasabar jama'a idan ya zama Allah ya kan yi magana sahabbai da suka fi kowa daukaka da daraja da matsayi na ilimi da dalibtaka a ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wasallam suna wannan koyon karatu da dalibtaka ne lokacin da wa'ayi ke sauka da dumi-dumin shi idan ya zama a wannan halin jama'a sahabbai na yi wa ayoyi kuskuren fahimta sahabbai na yi wa hadisai kuskuren fahimta ina ga mu masu wa'azi waɗanda za mu faɗi magana wani ya kuskuren fahimta amma haka je sai a danganta kuskuren a kanmu yanzu duk hayaniyar da waɗannan khawarija ƴan boko haramun suke yi a ƙasar nan in suka tashi sai su ce malam Ja'far ne malamin su in suka tashi sai su ce ai a kasar din Albani shi ma ya faɗi kaza sai su ce ai malam Abubakar gun ma ya faɗi kaza to ƴan boko da suka tashi su kuma da jami'an tsaro sai suka ce to ai waɗannan malaman ne suka koya musu waɗannan abubuwa a'a su ne suka yi kuskuren fahimtar saƙon da malaman ke cewa kuma wannan shine manhajin da suka gina duk duniya Malam Muhammad Nasir Din Al-Albani yayi fama da waɗannan Bin Baz yayi fama da su Usaimin yayi fama da su Nasiruddin Al-Albani da yake so da dama yana da raha game da masu irin waɗannan ra'ayoyi sai su zo su zauna gaban shi sai su buɗe littafin shi za su yi mai tambaya suna masu kafirta shi amma kuma suna ɗauko fatawar daga littafin shi za su yi mai tambaya kuma su ce abin da ya rubuta shi bai fahimci abin ba su ne suka fahimci abin don haka ya tsaya su yi mishi bayanin abin da ya rubuta wannan wautar ta fi kuma wannan irin wanda ma ake ma yanzu ba wai ka faɗi magana ne ya je ya fahimce ta da wani abu ya yi kuskure ba amma daga ƙarshe ya danganta ta gare ka a'a kai ne ka rubuta maganar sai ya ce a'a kai kanka baka fahimci maganar ba ga yadda maganar take ina fata an gane dan haka mu ba abin zargi bane don wani ya ji kaset din mu ya je ya yi wauta don wani ya ji kaset din mu ya je ya yi wata kasassaba misalin wani ya ji kaset din Abubakar Mahamudu Gumi sai je yana fatawa yana cewa tusa ba ta karya alwala ba kuma ta bata sallah tusa sai aka ce mishi a'a sai ce ai shi malama Abubakar Gumi ne ya faɗi wurin tafsirin to sai aka yi magana da nake faɗi a jiya madadin a tsaya ana ta jayya sai aka ce kana da kaset din sai yace eh ana ka kaset da aka danna sai aka ji malama yana cewa susa S-U-S-A ba T-U-S-A ba tusa shi ya fahimta da kuskure shi kuma malamin yake susa kana sallah sai kai susa to alwalaka bata lalace ba sallaka bata lalace ba amma da yaje sai yace tusa me yake malamin ne yake to so da dama zaka je cikin gari sai kaji ana cewa aisa albani ne suka ce ai kaza aisa albani ne suka ce kai ai aisa alba a'a haka yan siyasa yanzu da aka ja kai kone-konen gidajen PDP da gidajen Kristoci da sauransu a wannan murdiyar zabe da suka yi 2011 sai suka ce aisa albani ne suka yi ta wa'azi su suka harzuka matasa su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza sun manta a wannan munasabar wannan fatawar su jama'ar gari ne suka yi wa kansu cewa duk wanda ya zabi kafiri ya zama kafiri kuma malamin da ya saba wannan fatawan ma shi ma zama kafiri halalud dami wal mal su jama'ar gari ne suka yi fatawar ya rage ko shi malami ya bi fatawar ya zauna lafiya ko ya san hikimomi da zai yi ya zauna lafiya ko kuma ya yi shahada sai su kashe shi su kone gidan shi shikenan don su suka yi fatawar ina son ku gane tun kafin wani malami ya fara wa'azi fatawar ta yi nisa a cikin jama'a in ma ka ga wasu masu dan hankali ne kai kokarin ka gyara musu kafin ka kai ga gyaran sai a yi ne babu kafiri ya zama kafiri yo ba haka bane ba ku kuke ja mana ayoyin aiki saboda haka ba ya riga ya kai karshe ya sauka ya yi fatiha ya rufe littafin ya gama fatawa ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka kullun kawai su mutane sukan so ne su dora zargi a inda suka so ba sa son su yi adalci a bisa magana amma adalci a bisa magana jama'a shine a tsaya a yi kyakkyawan bincike a gano menene ya faru kamar yanzu wannan sai a gano cewa su sahabban nan su suka yi kuskure wajen sauraron me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake isharar ya faɗa musu ko kun fahimta mutum ne sai ganka ka sawo sabuwar riga shi ai ya fahimta shi yau Laraba gona kuke tafiya sai ya ce maka a yawana eh rana irin wannan ka sawo sabuwar riga sai ka ce a to shikenan sai ka je sai ka dauko tsohuwa ka sa ashe kai daurin aure zaka je shi kuma fahimta shi ne gona zaka je shi fahimta shi rana ta tafiya gona ka sa sabuwar riga kai kuma fahimta ka rana ta tafiya daurin aure a sa riga sabuwa don haka sai ka je ka sa tsohuwa ka tafi wurin daurin aure suka wulakanta ka sai lokaci ai wani ne ya ja mun dan shi yasa na sa tsohuwar riga a shi bai san da zaka je dan haka kuskuren fahimta ya taho daga gare ka a karkashin wannan jama'a ina son ku natsu da kyau matsaloli da dama da suke faruwa a cikin ahlus sunna suna faruwa ta wannan kubaili musamman daliban ahlus sunna waɗanda suke da gaggawa da kazal lahar su ji magana su je su isar da ita su ji magana su je su karantar da ita su ji magana su je su yi muqabala akai galibi irin haka kan faru amma me yake biyo baya
kuskuren kuma sai a dora shi zuwa ga malamin da suka danganta magana. Kai jama'a, wani lokacin fa al'amarin ya kai wata magana ma ba a bincikan malamin. Yanzu misali jama'a, ni ba ni da wani Facebook a internet, ba ni da wani Facebook, ban taba ba ko kwaya ɗaya ko da wasa ban taba yi ba. Amma yanzu kana zuwa za ga an sa Muhammad Awal Adam Albani Zaria on the Facebook, kaje ga da Albani ne ya zazzagi yan Tijjaniya saboda sun zagi Muhammad bin Abdul Wahab. Albani na Zaria ne ke wani ne yaje ya kirkiro, ina gani shi ne ran nan wata sai ta bugo min waya. Amma malam, ya kamata a matsayin ka karin ɗayan irin waɗannan abubuwan, na ce kamar mai tace gashi gani, sai ni ce a bani ba. Ta ce malam, har mun ta yin correspondent ina yi maka gyara kana ba. Ni ce ba ni ba ne, ni ce ba ni ba ne, da tun da kin san ni, tun da kika ga abin da farko da kin bugo kin tambaye ni. Ni ce ba ni ba ne, wallahi ba ni ba ne. Amma fa ba ta yarda ba. To kaga kuma hali mafi muni shine, ita dai tun da an sa Muhammad Awal Adam, to da haka fa aka hada wutar fadan Aliyu da Aisha, da haka aka hada wutar fadan Yazid da Husaini. Wasiƙu ne yake rubuto su manya-manya da maganganu masu kauri da fatoyi masu tsanani a ciki. Wane e muna tuhumar ka kafirta saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza, sai a yi sigireta a sa sunan Yazid dan wane dan wane dan wane a sa kaza. Muna sauraron me zaka ce, sai aika Husaini. Sai shi ma sai da aka zo duk da ta gama hargitsewa, aka gama kashe wanda za a kashe, aka zo aka zauna. Aisha, ba ke kika rubuta wannan ba, ke kika tada fitina? Ta ce ita take, ita take wata taba rubuta kuma wasu ba haka. Wannan ba rubutun ki bane, kike ba rubutun ba. Ce ba ku garin kaza, ba ku garin kaza. Ba ai kai ma ga wasiƙar da aka, ga wasiƙar ka nan, duk tarin wasiƙun ku ne. Ce a ni ma ban rubuto ba. To haka ake gama. Wallahi yanzu da ka tafi kan internet kana sa Albani Zaria, kawai ka sa a search ba, zai budo maka abubuwa da yawa. To daga cikin abin da zai budo maka, zai budo maka Albani Zaria, Muhammad Awal Adam Albani Zaria on the Facebook, Sheikh Muhammad Kabir Gombe on the Facebook, Sheikh Wani Wani on the Facebook. Ni ban taɓa buɗe Facebook don ba ni buƙatar shi, ba ni da lokacin shi, ban taɓa ba. To amma shi wanda zai yi haka, a cikin zanganin shi da karambanin shi, yana ganin zai iya tsayawa a matsayin da zan tsaya ya yi magana irin wadda a zaton shi irin ta nake yi. To shi yasa kullum muke ta ƙoƙarin a zaunar da ɗaliban Ahlus Sunna, a koya musu ilimin malaman salaf don su natsu. Don ɗaliban Ahlus Sunna a Najeriya ba a koyar da su ilimin malaman salaf ba. Hayaniya ce ta mutaakhiri al-khalaf aka ɗora su a kai. Wannan hayaniya ita ta sa yau sai a zo wa da ɗalibin ilimi magana ta fatar baki, shi ma sai je karar da ita, shi ma wancan je karar da ita. Amma da an koyar da su ilimi, da duk abin da ya zo sai ya bincika tukun. In ka saurari kasadi na 12 ko na 11 kafin wannan, na yi wata magana nan wurin gininmu. Mai aikin electrician ne, yana ɗan ɗaki yana aiki, kawai ina tsaye zan leƙo wuri sai na gan shi ya fito a guje. Na ce lafiya? Sai ya ce an kashe liman, an ƙona masallaci a sabon gari. Na ce saurara? A ina? Ya ce a sabon gari. Ina ka je? Ce yanzu wasu suka wuce nan, yanzu suna faɗi. Na ce a ba haka muke ba, ko ba ka ci gaba da aiki? A guje fa ya fito a gigice. Lafiya? Ya ce an kashe liman, an ƙona masallacin juma'a a sabon gari. Yanzu duk da a gama hayaniyar, a ina ka je an kashe liman a sabon gari? Zaria an ƙona. To da tafiyar da zai yi shi kuma, da sai je sai su kuma su je su kashe fastocin su ƙona coci. Da sai an zo an zauna sai ce an yi kaza ne, ko an kama shi, sai ya ce a ina? Aje ya nuna wuri. Yana sama yana aiki ne. Na tambaye shi, ka san waɗanda suka faɗa? Ya ce shi bai gan su ba, ma yana aiki ne. Ya ji an wuce ana magana. Tsakani da Allah, jama'a, kuna ganin ba ma cikin haɗari? Muna cikin haɗari. To na rantse da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi. kashi 90 da 9 da dugo 9 na kashe-kashen da waɗannan ƴan Boko Haram suke duk da irin wannan ne, saboda duk su ne suka yi ta taruwa gaban malaman Ahli Sunna. Ba a koyar da su tsantsan karatun Ahli Sunna ba, za ka yi ta musu karatun tafsirin Radul Adhan, Riyadus Salihin, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, shi aka yi ta karanta musu. Amma yaya manhajiyar Ahli Sunna take yanzu na canmu da muka yi akan gulma, mutum nawa ta gyara wa zama a cikin Ahli Sunna, abubuwa nawa ne da kake kai ka ɗauka wannan shine asulul din, shine asulul sunna. Wani da ya ji lacca sai ga yayi lab, ashe shi kasu gumin magulmaci ne bai sani. Amma fa laccar gaba ɗayan ta fa a ƙarƙashin littafin Riyadus Salihin din ne da littafin Al-Azkar muka ɗibo ta, sai ɗan inda ba a rasa nan tafan shauka raf'ur riba tsakani da Allah. Wallahi jama'a, ina tausaya mana kwarai da gaske, kuma na fi tausayin mustaqbalin mu me zai haifar, menene mustaqbalin zai haifar. Saboda kusan ko yaushe sai kaga har yanzu babu wani shiri da ake, babu wani tsari da ake akan menene zai zama makoma Ahli Sunna nan da shekara 10, menene zai zama makoma Ahli Sunna nan da shekara 20. Ifa wasu Ahli Sunna magani suke ai duk abin da ya kamata ma kawai su sun ma gama yi. Dan me ya karantar da Bulughul Maram, ya karantar da Riyadus Salihin, ya karantar da Arba'un Hadith, yana ta tafsiri ko littafan aqida, littafan manhajiyya, ilmomi na ala na usulit tafsir, ulumul Qur'an, da ilmomin da suka shafi mustalahul hadith, ilmul jarh wat ta'dil, ilmin usulul fiqh, alqawa'id fiqhiyya, nahaw, sarf, balaga, adab, ilimin tarihi, duk ba a karantar da ɗaliban Ahli Sunna ba. Waɗannan su ne karatutukan da ake karantar da ɗalibai mutanen gari, kuma sai a sa musu Riyadus Salihin, mahauta, teloli, tunkoki, su zo su ji imanin su ya ƙaru, su koma ya yi fawar shi da kan gado, ya yanka yaji da kan gado, ya soka ƙusar shi kafinta da kan gado, ya yi duk abin da zai da kan gado, saboda an yi mishi saiti, ya ji tafsiri, ya ji ayoyi, ya ji hadisai, ya ji fatoyin malamai. Amma ɗaliban ilimi fa ana nafke su da ainihin sciences ne, ilmomi na kimiyya da fasahar addinin musulunci, waɗanda da su ake zama malami. Amma wallahi a karantar da kai waɗannan littafan kaf da muka faɗi, Bulughul Maram, Riyadus Salihin, Arba'un Hadith, Tanqihul Qawli da Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyya da duka waɗannan Umdatul Ahkam, kaf ka haddace su, har yanzu kai ba malami bane hakika, ma har yanzu baka shiga cikin tsarin ɗaliban ilimi. Domin ɗalibin ilimi shi ne wanda ake ganin mustaqbalin shi zai waye gari ya zama malami. To duk wanda ba a koyar da shi ilimin tafsiri, ilimin Qur'ani, ilimin hadisi, ilimin fiqh da sauransu, a ana karantar da shi madarar Qur'ani ne, ana karantar da shi madarar hadisi ne, ba shi da mustaqbal na zama malami. To kuma irin waɗannan suna da kazar-kazar, suna da kazar-kazar, da ka zauna da wani daga cikinsu in ka ji irin wautar da zai sharo, sai ka ji wani yana ganin wai yanzu malaminsu shi ne matsayin Ibn Taymiyya, su kuma su ne irinsu Ibn al-Qayyim da Imam al-Zahabi. Wallahi wani da ya faɗa haka sai na ji ina shivarin jama'a, sai na ji ina lawar jiki, ma'ana yanzu ni ma na taɓa ganin irin Ibn Taymiyya kenan, kai na more. Zahabi, Zahabi da karatun shi da iyawar shi da haddar shi da rubutun shi da gogewar shi da zurfin shi, cewa ya billahi allazi la ilaha illa huwa, da za a tsaye da ni tsakanin Hajar al-Aswad da maqami Ibrahim, da zan rantse da Allah ban taba ganin malamin irin Ibn Taymiyya ba, yace kai ba nan ba, yace shi kanshi Ibn Taymiyya zan rantse da Allah bai taba ganin irin shi ba. Yanzu sai ka je ka samu wani fukatacce ya gama haya Islam, ko ya gama digiri, ko ya je jami'a kaza, ko ya je kaza, ko ya je kaza, ko ya dan je yayin karatun soro, ya dan yi murmuru, ko ya yi hadda, ya ciyo babur jancan, shikenan ƴan matan anguwa sun tare shine malamin hadda. Sai ka ji wai ɗaliban shi wai suna cewa suna ganin shi kamar Ibn Taymiyya, su kuma su ne su Ibn al-Qayyim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi sai injina makarkata, wato sai inda kamar bom ne zai tashi da mu a wurin, saboda kawai na zauna an yi danganci a wurin. Shi yasa in aka yi irin wannan magana ko sai ce to Allah ya taimake mu, sai in bar gurin kawai, saboda duk maganar da zaka yi waɗannan su ne asalin wawaye asalin wawaye in kana nema da Allah yace hum sufaha'u walakin la yash'uruna to waɗannan hum sufaha'u na fata an gane aslus safaha da aslul jununi shine mutumin da yake da naira 2000 yaje yayo canji ɗan 5-5 sun cika mishi aljihwai sai almajiran anguwarsu su rinka ganin yanzu wannan matsayin shi ɗaya da cancanji na Kaduna to aslus safaha ta samu almajiran shi kuma in ya yarda to ya kai junun na fata an gane Allah ya kiyaye wato ba su san Ibn Taymiyyah ba ne ba su ma san karatu ba ne gaba daya ba su san karatu ba ya kamata a je a yi wa kansu ƙwayen molo a yi musu baptisma da huruful hija'iyya tukun a zuba huruful hija'iyya a ruwan a yi musu wanka da ita tukun Allah ya kiyaye Ibn Taymiyyah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mun muna gwagwarmayar nema za mu iya karanta littafin Ibn Taymiyyah tukuna gwagwarmayar ma da ake tukuna kenan amma shi yanzu yana ganin malamin su saboda ya tara ƴan matan hadda a Islamiya ana ta hadda ana ce mishi sayyidin hadda shikenan Allah ya kyauta salisan malam yace na uku at-tibbu fi'lun min af'alil mukallafina shi ba da magani aiki ne daga cikin ayyuka na bayi waɗanda shari'ar Allah ta haukan su wa inna ma ja'a ash-shar'ul hanif ليضبط افعال المكلفين ويحكمها ببيان ما يوجبه الله منها ita kuwa shari'ar musulunci lafiyayyen shari'a din ta zo ne dan ta bi ta tsara ta kuma shirya ayyuka ainihin wato na mukallafai wato abinda ake so a nuna maka bada magani da gano cuta aiki ne na bayin Allah aiki ne na halittu aiki ne na mutane mukallafai ita kuma shari'a dama ta zo ne ta dubi aikin su ta gyara gaba da aikin ya shafi aqida ne ibada ce mu'amala ahwali shakhsiya yaya kowane iri dan haka shari'a da ta zo ne dan ta tsara yanzu kenan harkokin magani me halatta me ya wajaba da sauransu shine yace da shari'ar ta zo ta tsara waɗannan abubuwa ta zo ne dan ta yi bayanin abubuwan da Allah ya wajabta min ha daga cikin ayyukan bayi وما يحرمه ده كما ابوبوان ده الله مدوكاكين سركي يا حرمتا سو او ما يستحبه كو كما ابوبوان ده الله مدوكاكين سركي يا سو ايي سو او يكرهه كو كما ابوبوان ده الله مدوكاكين سركي كي قياما ايي سو يا ميد سو مكروه او يجوزه كو كما ابوبوان ده الله مدوكاكين سركي يا ميد سو حلال abinda wannan maganar take cewa jama'a shin bada magani aiki ne daga cikin ayyukan bayi ko ba ayyukan bayi ba tunda dukkanmu mun yarda cewa ayyukan bayi ne to shari'a ta zo ne kuma dan ta tsara ayyukan bayi ashe shari'a tana da ta cewa a harkan magani ko ba ta da ita tana da ita malai yace wa hadhihi hiya al ahkamu taklifiyatu al khamsa waɗannan hukunce sune hukunce da ake kira hukuncen da suka hau kan kowane bawa guda biyar fala yakhruju anha ayyu fi'l kowane aiki min afa'alil mukallafina daga cikin ayyukan waɗanda aka dora wa shari'a duk wani aiki nasu baya fita daga ɗayan waɗannan abubuwa biyar kaga dai ko wajibi ne ko mustahabbi ne ko makruhi ne ko halal ne ko kuma me ko kuma haramun ne duk abin da kake sa hula ne sa agogo atishawa tusa face majina sallah azumi zakati haji aure jihadi hatta kwaro da zaka kashe shi hatta sauro da kake fesa mishi maganin sauro hatta kyankyasai hatta shara da kike a kitchen duk wani abu da kake gaba daya yana gudanuwa ne a karkashin ko dai wajibi ne ko haram ne ko makruhi ne ko mustahabbi ne ko halal ne a karkashin haka lokacin da ka dauki magani ka mika wa wani ungwasha wannan abin da kai ko dai sunan shi wajibi ko haram ko makruhi ko mustahabbi ko halal lokacin da ka dauki magani kake sha ko dai matsayin abin wajibi ne ko haram ko makruhi ne ko mustahabbi ne ko halal a karkashin wannan an yi daidai kenan yanzu a ce ayyukan ba da magunguna da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka yi tsakani da Allah yayi ne sun tsallake waɗannan hukuncen biyar ba daidai bane. Na haka malamin yake walizalika ja'at ahadithu ta'muru bitadawi, dan haka hadisi suka zo suna umarni da yin magani. Wa hadithu tasifu ba'd al-awdiya, wasu hadisi kuma suka zo suna siffanta wasu magunguna ha adiya. Wa ukhra tuharrimu qisman akhar, wadansu hadisan kuma suka zo suna haramta wani nau'in daban ila akhiri har zuwa ƙarshe. Hadisan da suka zo suna umarni dangane da bada magani, hadisi ya zo cikin sunan Abi Dawud da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa tadawau ibadallah, ya ku bayin Allah ku yi magani, ku rinka shan magani, ku rinka amfani da magani. Wasu hadisai sun zo suna siffanta wasu magunguna, kamar hadisin da ya zo yana siffanta zuma ko habbatus sauda ko makamantan haka. Wasu hadisai kuma sun zo suna haramta waɗansu ainihin magunguna, kamar cewa giya ba magani bace. Kaga in ma wani ya dauke ta a matsayin magani, to ba magani bace. Rabi'an na hudu, Allah subhanahu anzala da'a wa dawa, alimahu man alimahu wa ja'ilahu man ja'ilahu. Allah mai tsarki dai shi ya saukar da magani, shi ya saukar da cututtuka, wato shi ya saukar da cututtuka, shi ya saukar da magunguna, shi ya saukar da cuta, shi ya saukar da maganinta. Wanda ya sani ya sani, wanda kuma ya jahilta ya jahilta. Ma'ana wanda ya san cuta kaza ya sani, wanda kuma ya jahilce ta ya jahilce. Wanda ya san magani kaza shine na cuta kaza ya sani, wanda ya jahilta ma ya sani. Wa ma yata'allaqu bi umuri ad-da'i wad-dawa al-mawjuda fi sunnati an-nabawiyya, dukkan al'amuran da ke da alaka da cututtuka da bada magungunan su waɗanda ake samun su a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, innama huwa bi ta'limillahi li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, dukkanin su sun zo ne da karantarwar da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Yanzu wannan magana yanke ta bada amsa dangane da wannan gwagwarmayar dauki ba dadin magana da ake. Abinda malami yake cewa duk wani magani da ka gani a cikin Al-Qur'ani, a cikin sunna, ko wani bayanin cuta da ka gani a cikin ainihin wato sunna, to gaba daya Allah ne ya karantar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu dan girman Allah, in ba karantarwar Allah ba, annabin Allah yaya za a yi? Annabi ya ce ya ku bayin Allah, duk wani makai, wato duk wani container, bokiti ko kwano ko wani abu mai budadden baki, ya ce in dare ya yi ku rinka kife shi, in ba ku samu abin kife shi ba ku samu wani ice ku gitta a kan shi, saboda a shekara akwai wani dare da Allah yake saukar da wata cuta tana ainihin sauka cikin waɗannan irin kwanuka. Yanzu wannan magana zai yi wa'ayita da ka? Zai yi wa'ayita da ka ba. Allamahu shadidul quwa, Allah madaukako, innama huwa bi ta'limillahi li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama, allamahu shadidul quwa, Allah mai tsananin karfi shi ya karantar da shi. Wa li anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yatalaqa ilman min indi ghayrillahi, kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ai bai taba koyan wani ilimi a wurin wani wanda ba Allah ba. Idan lartabal mubtiluna, da haka ta faru da sai mabarnata su yi ainihin shakka game da abubuwan da yake zuwa da suke. Wama kunta tadri wama kunta tatlu min qablihi min kitabi wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtiluna. Allah madaukakin sarki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون, kafin saukar maka da wannan littafi na alqur'ani baka kasance kana karatun wani littafi ba, sannan baka iya rubuta shi da hannunka na dama, domin da haka ta faru da mabarnata sun saka shakka. Da kafin sauka alqur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da wani littafi da yake karantawa ko yana iya rubutu, to da abinda zai faru da zaran ya zo da alqur'ani sai su ce ai dama daga cikin abubuwan da yake yi. Wannan ka'idar da Allah madaukakin sarki ya tabbata mana ita ce ka'idar da Hiraqal yayi wa Abu Sufyan tambaya akai, yace an taba samun wani mutum yana fadin irin maganganun da wannan mutum yake fadi? Abu Sufyan yace a, sai yace da an taba samu, da sai mu ce ya zo yana kwaikwayon abin da aka yi. A cikin iyayen shi da kakannin shi akwai wanda ya taba rike sarautar gargajiya? Sai ce a, sai ce da akwai wanda ya taba rike sarautar gargajiya? Da sai mu ce
mutum ne mulki ya kubuce wa gidansu ya yunkuro daga baya dan ya dawo da mulkin gidan nasu. Abinda nake so in nuna a nan shine yau da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafin zuwan Alqur'ani akwai wani littafi da ya iya karatu ko akwai wani ilimi da Annabi ya taba zuwa ya koyo shi a wurin wani, da sai su ce na'am, abubuwan da yake kawowa aqida ne, ibada, sallah, azumi, haji, zakka, magungunan, da sai su komar da abin zuwa ga wannan a ce ai wannan yake karantar da shi. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya ce maka ku dubi izza ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce ne ka tabbatar da cewa ba shi da malami sai Allah. Kai kuma a yanzu da za ka yi alfahari da tabbajijin cewa kai Allah ke karantar da kai, ba wani mutum da ya taba karantar da kai, kai kuma da na ƙasa ta kai gare ka. Domin ka ga ummiya da ake tabbatarwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam allazina yattabi'una an-nabiyya ar-rasul an-nabiyya al-ummi daraja ce gare shi. Kai kuma ce maka ake kullun kai kokari kai mahawul ummiya ka share ne wannan jahilcin da kake fama da shi. Ina fata an gane. Wannan ita ce aya ta 48 a cikin suratul Ankabut. Khamisan nabiyar anna al-haqa'iq al-ilmiyya wa at-tibbiyya al-warida fi sunnah ishtamalat ala adillatin damigha. Lallai haqiqoqi na ilimi wato bincike na ilimi da na likitanci waɗanda suka zo a cikin sunnah annabi sallallahu alaihi wa sallam suna tattare da dalilai masu ƙarfi ayyada hal ilmul hadith, wanda ilimin kimiyya na zamani ya tabbatar da su. Mana abubuwan da suka zo a cikin sunnah annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar zuma, a shekarun baya bature izgilanci yake wa zuma, amma a wannan lokacin tuni musulmi sun san zuma da alqur'ani da hadisi. Abubuwa da dama waɗanda bature ke karewa a lokacin yana ganin cewa ci baya ne amfani da su, shan su kamar me, kamar nonon raƙuri, kamar shan man shanu, duk waɗannan abubuwan da turawa da ƴan boko in sun ga kana amfani da nonon raƙuri za su ɗauke ka kai ba gidaje, in sun ga kana shan nonon abin nan man shanu, in sun ga kana ainihin shan zuma, duk waɗannan abubuwan kyama ne. Amma yanzu fa waɗannan abubuwa ne da musulunci ya zo da su, sai ga ainihin al-ilmul hadith, ilimi na zamani, sciences duk sun tabbatar da wannan, wa akkada at-tibbul jadid, sannan likitanci irin wannan na zamani ya tabbatar da su. Ma yadullu dalalatun la lubsa fiha, wanda wannan dalili ne karara wanda ba wani rikici, wala ghumuda ya'tariha, babu wata hayaniya da za ta zo ta lulluɓe wannan ainihin dalilai. Annal ladhi awhaaha li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwa rabbul alamin, cewa wanda ya wahayin waɗannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ubangijin halittu subhanahu wa ta'ala, wanda tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi. Yanzu ka dubi binciken da malamai suka tabbatar na kimiyya da fasaha cewa an gano idan ɗan adam ya kashi ya wanke ainihin kashin, koda kuwa kuji suka ce koda kuwa ya katse kashin da toilet roll, ya sa toilet paper ya katsa kashin, ya katsa kashin fes ya katsu, sai kuma ya sa ruwa sai ya durmusa a dubran shi ya wanke dubran tashi, a lokacin da ya fito da za a ɗauki tafin hannun shi a sa a wata na'ura wadda take nuna bacteria da germ, wadda take nuna ƙwayoyin cututtuka, da sai a ga ƙwayoyin cututtuka na yawo a hannun shi kamar ɗan tsutsotsi. Wannan fa bai durmusa hannun shi a cikin kashin kai tsaye ba, sai da ya share da toilet paper. Sannan wannan ke nuna kuma haka dubrar tashi take ɗauke da waɗannan ƙwayoyin cututtuka. Tun sai aka samu shekara 1400 fiye da haka suka zo annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Maimuna wanda Bukhari ya ruwaito, tace in annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga ban daki in yi tsarki tun kafin ya fara wankan janaba sai ya sa ƙasa sai ya durmusa hannun nashi a cikin sai goge. Wanda waɗannan turawan sai suka bincika waɗannan irin sinadarai ne suke ga cikin ƙasa waɗanda ke kashe irin waɗannan ƙwayoyin cututtuka.
Haka man locked the joy, the imperial leather, the sunlight da makamantansu ba su dauke da waɗannan sinadaran don su sabulai ne da ke dauke da sinadaran wanke dauda amma ba sa dauke da sinadaran cire ƙwayoyin cuta. Waɗannan irin sinadarai da ke cikin ƙasa sai suka dube su naturally, they are natural components. Wato wasu halittu ne da Allah ya yi su, wasu albarkatai ne a cikin ƙasa Allah ya yi su. To sai suka dubi yadda suke artificially, sai suka yi su, su ne sai suke sawa a cikin sabulin Dettol. Don haka in ka ɗauki sabulin Dettol ka yi wanka da shi, lokacin sai ka ji jikinka ya hau ƙaiƙayi saboda gwargwadon cututtukan ko ƙwayoyin cututtukan da ke jikinka. Ƙarfin sinadaran da ke jikin sabulin Dettol bai kai ya iya gusar da su ba, shi yasa suna nan su masu kamfanin sabulin Dettol ɗin, sai kuma suka yi Dettol ɗin na ruwa, sai suka ƙara wa waɗannan sinadaran ƙarfi fiye da ƙarfin waɗanda ke cikin na sabulin. Na haka sai suke ba da shawara, idan ka zo za ka yi wanka, ruwan wankanka ka ɗibi cikin ƙwanƙwalati guda, wato murfin wannan roba, ka zuba a ruwan wankanka ka gauraya, idan ka gauraya sai kai wanka da shi, sai a waye gari sai ka ji jikinka ya yi suɓul, kuma da za a gwada jikinka ko hannunka za a ga cewa babu waɗannan sinadaran. Duk wannan ɗauki ba daɗi, daga sabulu a koma ruwa, daga kaza a koma kaza. Addinin Musulunci tuni ya san da su a yadda ya bayyana gashi a cikin wannan hadisi na Maimuna. Amma sai ka ce babu wannan dikka, babu wannan keke da keken bayanan. A dama shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ai mu'jizar shi ta kai mu'jiza, yana magana ne da jawami'il kalim. Yo ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba faran shi ba ma guje Nostradamus, yana maganganun da sai an samu great philosophers of his age, of his time, of his caliber, su suke iya fassara maganganun shi. Nostradamus wani bamaguje ne, bafaran shi, wanda ya rinka yin wasu maganganu. In kana karanta sai ka kasa fahimtar su, sai an samo wanda yake da ilimi na falsafa irin shi, ko wanda yake sun yi zamani ko makamancin haka, shi yake iya fassarawa. Shi ya hasashen faruwar karan jirgin saman nan guda biyu na Amerika a waɗannan manya-manyan benaye na Amerika. Ya ce wasu irin tsuntsaye na ƙarafuna za su tashi a wani babban birni, su daki wani babban gini, daga nan ginin zai ruguje, tun daga nan duniya za ta ɓarke da yaƙin da ba za a sake samun zaman lafiyar da ake da shi kafin wannan lokacin ba, har duniyar ta zo ƙarshe. A lokacin da ya magana sai ba a gane ba. Tsuntsaye na ƙarfe, ba a taɓa ganin wani tsuntsu na ƙarfe ba a lokacin. Sannan za su daki wasu benaye manya-manya, tsuntsu har ya daki benen ya ruguje, kuma shi kenan sai yaƙi ya ɓarke daga haka. Yanzu kai da ke rayuwa da ka ga me ya faru a September 11, kai ka ga tsuntsayen kai ka ji labarin su, kai kaga tun daga lokacin nan har yau duniya bata sake komawa da gwargwadon zaman lafiyar da take da shi kafin wannan abun ba, kuma kullun likicin ƙara generating kanshi yake yi. Yana ƙara ruruwa, yana ƙara haifuwa, yana ƙara rassa. Yanzu wannan fa ba annabi bane, amma su suna danganta aikin shi da annabta, domin hatta littafin nashi haka suke cewa the prophecy of Nostradamus, wato irin annabta ta Nostradamus. Mun san ba annabi bane, kafiri ne, ba ma guje ne, firasa ce kawai, kamar yadda ainihin Allah yake ba da ita ga mumini yakan ba da ita ga kafiri. Al-Imam al-Baqillani da Ibn Taymiyyah a cikin tafansu sun tattauna dangane da irin wannan firasa, haka Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi At-Turuq al-Hukumiyya fi Siyasati Shar'iyya. Firasa kafiri na iya yin ta, kuma mumini ma yana iya yin ta, sai dai shi mumini in zai yi ta tana shan bamban, saboda yana samun ta daga hasken imanin shi. Abin da nake so in ce, idan ya zama kafirai irin waɗannan in sun yi maganganu, ba a ƙaryata maganganun don ba a fahimta ba, kuma an tabbatar da suna yin maganganun ne a dunƙule, sai an samu masana sun farfasa su, balle annabi sallallahu alaihi wasallama da ke karɓuwa daga saman bakwai a wurin Allah ta hanyar mala'ika, ashe shi ma in yi magana ko in yi aiki kana buƙatar a fassara maka tukuna, in ba haka ba ƙarshenta sai kai kuskuren fahimta. Haka cewar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga bayi, ya yi tsarki, sai ya goge da ƙasa, daga haka wannan ya bayyana me yasa ga sabulu bai wanke ba, don karkace a ai ba su da sabulu a zamaninsu, ai gaya maka babu sabulu zamanin annabi da sahabbai, sunan sabulun ne kaɗai, ba lalle ya ɗaya da naka ba, Joy ko Lux ko Imperial Leather ko Sunlight ko makamantan haka, amma suna amfani da kanwa, suna amfani da bini da zugu, suna amfani da magariya ganyenta da ƴaƴanta, wani lokacin har da ɗanyen sassaƙenta ko ɓawanta a kirɓa, ko yanzu ka je ka ɗibo ka gani, in ka kirɓa ƴaƴan magariya ko ganyen magariya ɗanye ko ɓawanta ɗanye ka goga a jika ka sa ruwa da soso, za ga ya zama maka sabulu, zai kankara dauda. To ashe in kun gane wannan jama'a, karkace a ai dan ba su da sabulu ne shi yasa annabi yake sa kasa, a'a sa kasa din annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin shi ne shar'an wa ilman, a shar'ance da kuma from scientific point of view. Kanwa da duk wani sabulu ba zai kankare ko cire ƴaƴan cutar da ke ciki ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace in an haifi da wannan gashin da yazo da shi ko ƴa mace a aske, me yasa? Sai ce saboda shi gashin cuta ne, a ɗauki wannan gashin a auna shi a ma'auni na zamani, zaka ga yana ɗauke da cututtuka waɗanda in an basu za su barbari fatar kan yaron ta tafi zuwa ga abin da zai shafi ƙwaƙwalwar shi da kuma ainihin jijiyoyin kanshi, wanda za su cutar da shi. Wannan sumar, saboda suma ce da ta shiga duk wata ƙazanta ta mahaifa da duk wani rubabban jini da duk wani rubabban mani da makamantan haka, haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace a aske ta. Idan an aske ta, duk wata hoda in aka shafa wa kan, akwai sauran matsala, sai an dauko za'afaran an shafa. To yanzu kenan sai ayi bincike waɗanne irin sinadarai ne ke cikin za'afaran, dangane da ƙarfin gusar da abin da yake da alaka da waɗannan cututtuka da suka rage a wannan fata da aka aske gashin. Duk wannan na daga cikin jawami'ul kalim. Wani irin ƙarfi ne za'afaran yake da shi wanda yake sassauta gaɓoɓin cikin mace a lokacin da ta taho naƙuda? Idan mace tana da cikin wata shida, wata bakwai, sai ta fara jiƙa za'afaran tana sha, sai cikin ya fara sassautawa, mahaifar ta fara buɗewa, farjinta da duk wani wuri da ɗa zai taho sai fara sassautawa. In ta ci gaba da sha, ran da ta tashi haihuwa, sai ya zama kamar kai ne namiji za ka fitar da fitsari a halin ba tsargiya kake da ita ba. Ka san yana fita maka ne cikin daɗi, haka za ta haihu, ɗa zai faɗo mata subul. Wani lokacin abin mamaki, tana ɗaka ta haihu ma ba a sani ba, tana gyara ɗan sai ta leƙo ta faɗa ko an leƙa an ga halin da take ci. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ya bada za'afaran ɗin. To yanzu sai a tashi a yi bincike waɗanne irin sinadarai ne za'afaran yake da su wanda yake bubbuɗe waɗannan gaɓoɓi, wanda ya wadatar daga mace sai ta yi ta wahala wajen yunƙurin naƙuda har ta galabaita. To duk waɗannan fana daga cikin ilmomin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda Allah ya mishi wahayinsu. Sai a wannan zamanin ne Bature ya gano sirrin waɗannan abubuwa. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce, idan ƙuda ya faɗa cikin abinci ko abin shan ɗaya daga cikinku, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri da Ali ibn Abi Talib da ainihin makamantansu cikin sahabbai, Annabi ya ce sai a dilme ƙudan, saboda yana ɗauke da cuta a fuffuken shi guda, ɗaya fuffuken na ɗauke da maganin ita cutar. Sadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa haka, babu wata na'ura wadda take iya gwada wasu sinadarai don ta gano kaza don ta gano kaza. A lokacin fasaha mafi girma da likitoci da masu binciken kimiyya da fasaha suke amfani da ita shine ainihin wani ruwa wanda likita ke amfani da shi da suke kira distilled water, wanda yake fassara musu in an ɗauki tsoka kaza ko kanwa kaza an sa a gane irin tafarfasar ta da irin sanyinta da iri kaza, sai zai ce kaza har kaza yabis kaza kaza, da wannan ruwan suke yi. Iya na'urar da ake da ita kenan a duniya ta fasahar bincike a laboratory. Amma Annabi ya gane ƙuda yana ɗauke da cuta a ɗaya fuffuken yana ɗauke da maganin cutar. Kenan wannan ya sabbabar da kenan ƙuda na daga cikin ƙwarin da ke yaɗa mafi yawancin cututtuka da suke yaɗuwa a cikin mutane. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan, kafirai sun kafirce, munafiƙai sun yi musu da zindiƙai. Yanzu ala ruhmi anfil jami' Bature ya haska a cikin na'urar shi ya tabbatar cewa gaskiya ne, dukkan ƙuda yana ɗauke da sinadarin cuta a fuffuken shi na dama, a fuffuken hagu kuma akwai maganin wannan cutar. Wanda wannan tafsilin da Bature ya gano haka ya zo a cikin riwayar wannan hadisin ta Imamu Ahmad da Ibn Majah, cewa fuffuken dama yake ɗauke da magani ai cutar, fuffuken hagu kuma yake ɗauke da maganin ita cutar. Abin da nake so mu gane a nan jama'a, so da dama in wanda ya faɗi magana kare na shi, wanda ka yadda da shi ya tabbatar da maganar, kana komawa ka ci gaba da girmama wancan da kare na, matuƙar kana da natsuwa, to baka da dama ka sake rena wancan da ya waccan magana ta farko. Amma kafirai da munafiƙai sun ƙi imani sai kafirci. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa anan, turawan sun je sun gwada, su turawan sun yadda, su ƴan bokon sun amince, amma goban Annabi ya sake wata magana sai su sake inkari. A da inkari suke dangane da muhimmancin nutrients, the components da ke cikin nonon uwa ga ɗa. Abinda suke gani shine nonon uwa ba shi da wata fa'idar da madara Cerelac ko Similac take da ita. Saboda haka a 1980s mafi yancin yaran da suke kanana a lokacin iyayensu suka rudu da wannan da'awar wannan campaign din irin wannan madarar suka yi ta ba su saralak ko similar suka yi ta sha sai daga baya sannan Bature ya gano cewa nonon uwa na dauke da sinadaran da babu wani abinci yaro zai ci wanda zai samu hasali ma Bature ya gano cewa nonon uwa na dauke da hatta adadin ruwan da ake bukatar yaro ya sha daga haihuwar shi har zuwa tsawon watanni 6 hasali Bature a cikin karatun shi ya gano cewar in aka haifi yaro ma na daga cikin kwarewa da gogewa kada daga haihuwar shi a bashi wannan nono har sai an matse nonon an zubar da wani adadi har sai an kai wani lokacin shi yaron nan ya sha wata yunwa yayi kaza Allahu akbar hadisin Anas wanda yazo a cikin sahihu muslim haka ya bayyana lokacin da Rumaisa take da tsohon ciki uwar Anas Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan ta haifi dan kada a sake a bashi ko har sai an zo da shi Annabi yayi mishi huduba haka ku akai aka haifi da tsakar dare aka Anas ya kwana gadin shi yaro ya kwana yana tsandara kuka tunda Annabi yace kada a bashi komai ba a bashi ba har sai da aka zo da shi Annabi ya mishi huduba ya sa mai dabino sallallahu alaihi wa sallam wadannan abubuwa sai wanda yake da zurfin ilimi ba wai ko na addini ba ko da na rayuwa yake iya gano ashe duk Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wadannan abubuwa a yau Bature ba shi da wani magani wanda yake karfi da nagarta da lafiya da ingancin zuma da cutar kansa idan ta fashe a ciki ne ko kuwa a wajen Bature a yau ba shi da wani magani wadatacce gamsashe wanda za a warke sumul ba tare da shedar kuna ba irin ainihin zuma da zaran an kone sai a sa almakashi sai a daye fatar sai a wanke wurin sai a kawo sai a shafa zuma sai a ce ai ta shafa zuma idan ya tashi sai ya warke sumul sai a waye gari babu koda taban kuna wanda ka san in an kone an warke ana iya gane nan alama ce ta kuna duk Bature daga baya gano waɗannan daga baya ya faɗa ɗan boko suka ji daɗi amma musulmi suna da wannan cin tuni Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada nonon raƙumi da fitsarin raƙumi a matsayin maganin mashashara wanda Bafulatin yake kiranta haoje galibi idan damuna ta sauka sai ga fulani sun canfa wata irin mura wani zazzabi mai zafi da yake make su irin wannan mashasharar da irin wannan zafin jantan da zazzabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada nonon raƙumi da fitsarin raƙumi a sha sai yanzu Bature ya gano haka sai yanzu Bature ya gano cewa nonon raƙumi yana magunguna da dama wanda a da shan nonon raƙumi ƙauyanci ne a wurin Bature dan me raƙumi dabba ce ta gidadawan mutane Larabawa in ji Bature fa dan haka cin naman raƙumi da shan nonon raƙumi gidadanci ne a yanzu Bature ya koma shi yake tarbiyyar raƙuma dan ya samu nono da fitsari a jikinsu Bature ya zama ba gidaje ke ala hasbi fahmi Bature a yanzu ya gano cewa kashin saniya yana magunguna daban-daban daga cikin magungunan akwai maganin kazuwa da makamantansu tuni hadisi yazo a cikin musnadul imam Ahmad da sunan Abi Dauda da ingantaccen isnadi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa alaikum bi albanil baqar wurin kashin nonon saniya domin saniya tana ci daga kowane dan ice nonon saniya na maganin komai in ba mutuwa ba saboda ita saniyar kowane irin ice ce take Bafulatani nawa ne ma ya san wannan karatun da yake kwana da saniya yake tashi cewa saniya tana cin komai amma shekara fiye da 1400 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yanzu waɗannan ba asharatul adilla ne akan cewa kenan gobe in mutumin nan yayi magana kada ayi musu ba kuma to amma abadh zalimuna illa kufra az zalimin sinki sai dai kafirci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Bayan duk malam ya gama kawo waɗannan sai ya ce sadisan waradat ahadithu tadullu jazma anna tibban nabawi wahyun min indillah. Hadisai masu yawa sun zo waɗanda yanke suke nuna cewa su magunguna da annabi ke bayarwa wahayi ne daga Allah. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن رجلا أتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أخي يشتكي بطنه. حديث يذكر البخاري عن صحابي أبو سعيد يتي أنزو دا وني متوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزو دا النبي وني متوم an kawo wani mutum wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi wanda ya kawo wancan mutumin yace dan uwana cikin shi na ciwo fa qala isqihi asla inda Allah yace shayar da shi zuma ya kaga bashi zuma Aisha summa atahu salisa saniya sannan sai sake dawo mishi karo na biyu da ya dawo karo na biyu fa qala sai yace isqihi asla ka bashi zuma Aisha ثم اتاه الثالثه sannan sai dawo mishi karo na uku fa qala isqihi asla sai yace ka bashi zuma Aisha thumma atahu fa qala altu mutumin ya dawo yace wallahi dun na bashi amma har yanzu bai warke ba fa qala sai annabi yace sadaqa Allah Allah ya faɗi gaskiya da yace zuma fihi shifa'un linnas tane wa mutane waraka wa kadhaba batnu akhika cikin dan uwanka yayi ƙarya isqihi asla kuma ka bashi zuma karo na nawa kenan hudu kenan ko biyar ma fasaqahu sai ya koma ya bashi zuma fabara sai ya warke. Yanzu wannan hadisi na daga abin da ke tabbatar mana da wahayin shine da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sadaqa Allah waye yace in ce dan uwanka ya sha zuma Allah Allah ya faɗa min na faɗa dan uwanka cikin shi ya burkice cikin ka ƙarya yake Allah da yace a sha zuma gaskiya ya faɗa wannan nassin na nuna qarara abdubun nabawi annabawi wahyun min Allah wahyi ne daga Allah don ya ce sadaqa Allah Allah yayi gaskiya domin Allah ne yace a sha ba ni ne zalbayi babban malami Ibn al-Qayyim baraku ji abin da yace قال يجي قال الإمام ابن قيم الجوزية الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله الله يجيك أنشيت هذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان استطلاق بطنه أن تخمة أصابته وما أن تخمة أن تخمة أصابته عن امتلاء وما واتو maganin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta wannan mutum istitlaqul batn ne abinda yake nufi da istitlaqul batn shine tsinkewar ciki ciki ya rude yadda sai ka ji kululululul ka ji cikin ka da ainihin kadawa ina fata an gane yace wannan ya faru ne sakamakon ainihin wato cika da cikin yayi sai kuma cikin ainihin sai ya gurbace wato kamar yadda yazo a cikin hadisin Muslim kenan babu wata jaka mafi sharri da dan adam yake cikawa fiye da ciki dan haka in ya zama sai ka cika koshi to annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce maka ga yadda zaka cika cikin sai ka kasanta shi kashi uku daya bisa uku sai ka zuba abinci daya bisa uku ruwa daya bisa uku kuma sai ka bashi iska ta rinka shiga tana fita to kaga ka cika shi din kenan amma kar ka zo cin shi abincin tun karan farko ka take shi da tuwo ko shinkafa ko dan wake ko gauda ka zo dora ruwa ma a rasa inda ruwa zai shiga sai ane ana zubawa a hankali kamar dan yayi to kaga iska kuwa ba inda za ta hauta farko ko kun faru to idan cikin dan adam ya cika dalibin abin da ke faruwa shine rudani ne zai faru ka duba da kyau ka gani mu cika ajin nan yanzu idan mu 50 ne yanzu a zuba mu 300 me zai faru wasu za su fita da gudu to haka duk sanda ka ji ciki ya cika to wani bangare zai fito a guje ko ta sama ko ta kasa amai kenan ko gudawa ina ba sai an gane a guje wani bangare zai fita shine amai ko gudawa. To yanzu wani abu da Bature sai yanzu ya gano, tuni malaman musulunci sai gano, za mu zo mu karanta shi anan in Allah zo a cikin littafin. Akwai mutane da dama da za a gansu da teɓa da timbi, ka ga namiji da narkeken ciki kamar mace da cikin wata takwas ko tara, sai a ɗauka cewa ko ga hankali ne, yana cin maiƙo ne. To in ka rudu da cewa ɗan birni ne wannan, ka tafi ƙauye sai ka je ka samu ɗan ƙauye da sai sallah yake cin nama, bai taɓa ganin farfesun kifi ko na kayan ciki ba balle ya ci. Amma sai ka gan shi da ƙaton ciki har cikin ya sofa ne duwawun, haka za ka yi idan teɓa teɓa ga namiji sai ga duwawun ya shafe. Ina fata an gane. Sai malamai suka ce anan wannan yana faruwa ne a nimtila'il batni bit'am, idan ɗan adam ya cika cikin shi da abinci sai Allah maɗaukakin sarki ya zama yana da wani system a cikin cikin, yana da wasu na'urori su kayan aiki, sai su ɗiban wa cikin gwargwadon abin da cikin ke bukata, sauran da cikin baya bukata sai waɗannan na'urori sai su kai shi wata ma'aikata a cikin cikin fa, sai aje in tuwo ne sai su juya shi, in ma alala ne, in gauda ne, ko ma menene, sai su juya shi sai zama kitse, in ya zama kitse sai su dawo da shi cikin sai su aje, shine sai timbi ya faru. Sai kai ka rinka ganin cin daɗi ne yawa, da an fara gudu sai ka ji ya fara haki, da mota ta lalace an ce daga jack sai ga ya fara muzurai, ba zai iya dago tayar ba, ba zai iya daga jack din ba, duk wani dan yanayi sai ga asalin abin da yake faruwa wannan ya faru ne sakamakon irin wannan cimar. Ko ka taba ganin yara da suke da wani ciwo da Bature ya samu shi kwashoko, ka ga yaro cikin shi yayi kwajaja, galibin waɗannan yaran daga yaye ne suke kamuwa da wannan cutar, saboda ɗan yaye in ya tasa abinci sai ya tabbatar ba komai, ci zai ta yi mai ta ci, lokacin sai ya kashi a wurin sai an ɗaga shi, haka ne? To asalin abin da nake so nuna mana shi ne cika ciki tab to sharri ne, ko da menene ko da nama ne, don haka ka rinka ci da gwargwadon yadda za ka sha ruwa, da gwargwadon yadda zai baka damar ka shaki iska. Na biyu, Ibn al-Qayyim zai zo ya mana wani karatu, kar ka taɓa cin abinci kana ci a zaune kuma ka koma ka kwanta. Menene misalin wannan? Misalin wannan ya yi daidai da misalin alale aleda, a ɗaure shi bam sai kuma aje shi nan sai bayan kwana biyar sai a zo a ɗaga shi. An fahimta? Idan ka ci abinci, malamai suka ce ka ɗan niƙe ka ɗan kai ka komo, domin shi abincin ya dargaje, a zamanance shi ne digestive systems ɗinka, wato na'urorinka da ke cikin ciki waɗanda suke rarrabawa da sarrafa abinci, shikenan sai abincin ya rarrabu. Amma karka manta lokacin da kake zaune, hatta shi zaman cin abincin sai da Ibn al-Qayyim ya kawo maka yadda sai daga baya ne fa Bature ma ya gane sirrin wannan irin zama. Ibn al-Qayyim zaka ji a cikin wannan littafin At-Tibb an-Nabawi ya ce zaman cin abinci a sunna ana zama ne zaman da ainihin gadan baya zai miƙe, ƙafafuwanka sai ka ainihin ninke su sai su koma sai su haɗu da juna. Ga waɗanda suke kallo ta hanyar na'urar video, bari in siffanta musu in juya baya su ga yadda ake son ƙafafuwansa, yadda Ibn al-Qayyim ya siffanta haka. Kai zama irin yadda za ka ga galibin yara ƙanana da ƙafafuwan suke da taushi irin wannan zaman suke. Zaman ya yi kama da zaman tahiya ta farko, sai ka zauna a kan ƙafa ka ta hagu,
sannan ita ma kafarka ta dama sai ka lankwashe ta irin lankwashewar tagu amma kuma madadin ka dora ta a ƙasa sai ka dora ta a cikin tafin kafarka ta hagu sai ka zaunar da duwawunka a haka me wannan yake nunawa gadan bayan ka ya miƙe to gadan bayan ka ya miƙe dama annabi da yazo maganar ciyar cin abinci da cika ciki sai yace yuqimu sulba ashe gadan baya ake tsayarwa da abinci mana wani abinci ne zaka ci wanda zai tsaye da gadan bayanka wanda zaka iya kai da komowa to sai bature ya gano gadan baya ake so ya miƙe dan haka kujerar zama a sitting room ko living room sai ga an yi ta ta kashin gida baya kujerar sarakuna sai ga an yi ta yadda za a kwanta ta yi ni'ima amma kujerar cin abinci sai ga bature yayi ta yadda za ta miƙe bayanka sai yanzu bature karatun shi ya kai nan amma kaga musulunci gashi shekara fiye da 600 ibn al-qayyim ya rubuta mu jama'a mun fahimta wannan shine musuluncin da yau ƴan boko suke ganin cewa ci bayani gidadan ci ne amma ni wani lokacin bana sokar ƴan boko dangane da wannan zargin nakan koma da zargin in ma har zargin ya zama labudda galibin malaman da ke rayuwa a yau su ma ba dukan su ba waɗanda suka maida musulunci gidadancin al'adunsu suka ki tashi su yi bincike game da irin abubuwan da su Ibn al-Qayyim suka bincika don waɗannan abubuwan da su Ibn al-Qayyim suke bincika babu inda zaka duba wata aya ko hadisi ka gansu karar haka jawami'ul kalim din nan annabi su sai su gabatar da scientific research in medicine in pharmacy in agri in kaza sai su zo they come out with the result karanta littafin Ibn al-Qayyim Miftah Dar al-Sa'ada anan zaka rinka ganin biological researches agricultural researches environmental researches duk suna nan a cikin littafin me yasa malaman mu ne yanzu ba su yi waɗannan binciken ba wannan rashin binciken da suka yi shine sai ya bayyana cewa musuluncin yana da gazawa sai ga dan bokon da ya secondary ya rena malamin da ya haddace Qur'ani izu 60 yake rubutawa saboda sai ya ga wasu haqa'iq al-ilmiya da ya koya a biology na secondary sai ga wannan malamin bai san su ba sai ga to ya aka yi an ce wannan malami ne an ce wannan gangaran ne an ce wannan kaza kuma an ce komai yana nan a Qur'ani ya aka yi bai san kaza ba bai tashi ya bincika ba bai sani ba shi abin da ya dauka kawai Qur'anin an yi shi ne dan a rubuta ya ladifu maganin mai tsafi falaki da nasi maganin yan tsurku shikenan kawai a rubuta a sha jama'a mun fahimci wannan da kyau a karkashin wannan jama'a Ibn al-Qayyim yayi tsawa dangane da hadarin kaci abinci daga ci kuma ka koma ka kwanta sai yace matsayin abinci ne kawai aka zuba shi a kwano aka bar shi bayan lokaci a zo a same shi yadda yake a zai gurbace ko kun fahimci wannan da kyau jama'a amma abincin nan da ya shiga jikinka kai tafiya ka kai ka komo ko ka tashi kai na filfili ko makamantan haka shikenan sai ka ga na'urar da za ta raba shi ta rarraba shi ina son ku kiyaye wannan yana daga cikin albarka ta ilimin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbo daga ilimin Allah na'am babu laifi jama'a irin wannan kujera a can babu laifi wannan tankwashe kafa ai dama tankwashe kafa ana son a samar da maslaha ne ta me ta miƙewar baya to wannan kujerar za ta samar khalas shikenan ba ibada bace balle a ce keke da keke yadda aka fade tan sai kai haka illar ake su duba me tace illar ta tabbata shikenan na malam su ladabi ne kawai ana ganin ladabi ne lankwashe kafa ka dan me zaka ci abinci da miƙaƙƙiyar kafa amma asali dai na cin abincin ne gashi nan Ibn al-Qayyim zamu zo mu karanta insha Allah to ina zuwa ku dan duba jama'a abin da yake nunawa wannan mutum da annabi ya siffanta mishi wannan magani cutar da ta same shi ita ce tsinkewar ciki ita kuma tsinkewar ciki ne ke kawo ta shine cikar ciki da abinci fa amara bi shurbi al-asl sai aka umarce shi da shan zuma لدفع الفضول المجتمع في نواحي المعدة والأمعاء سبب تنكتو gugubin abinci da ya tattaru a bangarori na ainihin wato almaida hanji ko kuma uwar hanjin babban hanjin wal am'a da kuma kananan hanji da uwar hanji gugubin abincin da ya taru a ciki ku kiyaye tsohon abincin dazu kenan na safe yanzu da rana kuma da yazo sai ya dauko sabon abinci sai dora akan wannan gugubin abincin na dazu wancan gugubin ne ya faru lalatacce ne da zarar sabon ya zo kuma ya cika cikin duk yawan sabon sai wannan gugubin da ya rage sai ya gurbata shi ina ba ka gane wannan misali idan ka sai mota ko babur ko duk wata na'ura da ke aiki da engine oil sai ka ji sun ce kar ka sake kai topping engine oil ya ja tsohon sai su ce zubar da shi ka zuba sabo gaba daya amma kar ka dauko sabo ka dora idan ka dauko sabo ka dora duk yawan shi kuma duk karanta shi tsohon to tsohon zai gurbata shi sabon in ka sai radio ko wata na'ura mai amfani da battery sai kaji an ce kar ka hada tsohon batir da sabon saboda shi sabon tsohon zai zuke shi irin wannan ainihin fast din ce ne malamin yake bayyana mana ko kun fahimta jama'a sabon abinci ne sai yaje ya samu tsohon abinci wanda yake gugubi ne to amma sabon da yazo me ya faru sai aka take cikin da shi wato kenan da a ce tsohon gugubin da sabon yazo sabon kadan ne kun fahimta tunda shi sabon zai samu yadda zai juya digestive system ta juya shi a rarraba shi kafin ya zauna wannan ya gurbata shi kun ga babu abin da zai faru amma tsoho na ciki gugubin sabon kuma da yazo sai aka shake uwar hanjin fa yadda ya zama ba yadda zai motsi kuma sai ka ja bargo ka kwanta kunkumi kenan sunan wani gari na fata an gane to saboda haka shikenan sai mallan yace fa innal asla fihi jala'u ita zuma tana ainihin wato watsakewa tana sharewa tana ainihin ture duk wani abu wa daf'un lil fudul zuma tana da jala tana sharewa ta watsake ta gyara abiyai tas da duk wani gugubin abu yanzu misali idan kai saurayi ne dan gayu bari baka wani fahimi wani sirri kai wanka da daddare ka wanke fuskar ka da soso da sabulu ba da sabulu kadai ba har da soso ka sa ka gurje ta yi irin kurus nan ta yi tas to ka dan samu zuma dan shashafa a duk wani wuri da kake ganin akwai wani dan density akwai wani dan gurbi da wata yar kwana da wani tabo din ya kikanka ruwa ka dan shashafa zuma to ka koma ka kwanta na kwanciyar ta yan gayu zakai an dan dole ka kwanta gefe guda haka ko kuma yadda dai ba za ka je ka durmusa fuskar ka a wuri ba idan gari ya waye wanke idan farko kafin na alwala ka ibo ruwan dini ka wanke fuskar ka amma kane mai dirza duk inda zuman nan take da ita zumar kai haka na kwana 3 zuwa kwana 7 zaka fuskar ka kamar sabon jaririn da uwa ta haifa dazu na fata an gane duk wani kwana da wani abin nan za ga tas ya fita zuma tana da jala tana da kore duk wani tsatsa da duk wani kantara da duk wani abin ko kun fahimta sannan ka samu tsohuwar kwalba da ta dade da datti a cikin ta wanda dattin ya cinkushe ta ka zuba mata zuma idan ka zuba mata zuma ka zuba mata ruwan dumi kar ka sa ruwan zafi domin ruwan zafi tunda kwalba ce zai iya fasa ta ka rufe kwalbar ka rinka girgizawa zaka ga da gwargwadon karfin zumar da adadin zumar za ta koro abin da ta koro na wannan dattin kwalbar to ka ci gaba da zuba zuma kana zuba ruwan dumi
kana girgiza zaka ji kwalbar za ganta tawon ku ta dawo sabuwa kar to abin da ya faru da cikin wannan bawan Allah ne idan ya sha zumar sai zama adadin zumar da ya sha kamar yadda malam ibnu qayyim zai bayyana bai kai ya iya koro wannan tarkatarkan zogala da yakuwa da labsiri da rogo da kuli da ya hada da nakiya da alkaki duk ya ci ba waɗannan cushe-cushen ake wa ciki bai cushe ka ji kai kabe-kabe to idan zuma ta shiga sai ta turo abin da za ta iya idan wata ta sake zuwa sai ta sake turowa in wata ta sake zuwa haka sai ibnu qayyim yake cewa fa innal asla fihi jila'un wa daf'un lil fuduli ita zuma tana da washewa tana da shashewa tana da tunkudo duk wani gugudi wa kana qad asaba al ma'idata akhlatun lazija wasu gurbatattun cinkoso ne suka samu uwar hanji tamna istiqrar al ghiza'a fiha wanda ke hana zaman sabon abinci a cikin wannan uwar hanji saboda wancan gurbatuwa an gane jama'a sai yake cewa liluzujatiha saboda me saboda gurbacewar da ta riga ta samu uwar hanjin idan ghiza'u ya shigo wani sabon abinci sai wannan gurbataccen abinci da ya harbi uwar hanji sai ya gurbata wancan sabon abincin jama'a kuna fahimta ka dauki tuwo da miyar kuka mai rai da lafiya ka samu kwata kwano guda ka dauki tuwo da miyar kuka ka saka wannan ainihin kwata a ciki ko ka zuba tuwo da miyar kuka a cikin kwatar ka juya ka juya ka ga yadda wannan miyar kukan za ta zama zaka iya gano ta ta gurbace me yasa saboda luzuja saboda gurbacewar da ke cikin wannan kwano an fahimta jama'a sai ce fa innal ma'idata domin ita uwar hanji laha khamlun tana da wani wato tantani ka khamlin min shafa kamar bawon da ke kamar tantanin da ke jikin bawo ku duba gaba an ka dauki bawon ice bawo na ice ko na iri daga cikin shi ba akwai wani abu da kake dayewa ba to ita ma uwar hanji a cikin ta tana da wani tantani wanda ake iya dayewa kun fahimta fa idza allaqat bihal akhlaq to idan wannan gurbacewa ta abinci ta makalkale a jikin wannan tantani allazija gurbacewa wadda take lalatacciya afsadatha sai ta bata ita wannan tantanin wa afsadatil ghiza kuma ta bata ita uwar hanjin sai zama wannan tantanin sai ya ribe shi kuma abincin ya ribe to rubabban abincin shi ya rubar da tantanin kuma shi zai gurbatar da wannan sabon abincin to ya za a yi maganin sai ya ce fadawa'uha bima yajluha dan haka maganinta zai samu ne ta hanyar abin da zai koro ita wannan gurbatacciyar fata da gurbataccen abincin min tilkal akhlab daga wannan gurbataccen wuri wal aslu to ita zuma min ahsani ma ulija bihi hadha dawa tana hadha da tana daga cikin magani mafi kyawu da ake yi wa wannan cutar magani da ita ko kun fahimta ku duba jama'a idan ka sha zumar sai ta je sai ta wanko gurbataccen abincin in ka ƙara sha sai ta yi ta wankowa har ta kai inda ƙarshe za ta wanko abinci na ƙarshe har da ita kanta fatar to idan ta wanko wannan ita kanta fatar a lokacin da za ka sha zuma ta ƙarshe kuma sai zama ka sha zumar ne babu wani abu gurbatacce zumar idan ta bi ta kan wannan wuri wanda ka gwada shi da kamar fatar jikinka ce ta hannunka in ka daye ya kake ji sai ka ji radadi da zafi to haka yanzu uwar hanjin naka in abinci ya hau sai ka ji radadi da zafi to dan haka sai ka ƙara shan zumar sai zumar sai ta bi sai ta bi ta kan wannan wuri da aka daye shi sai ya koma sai ya warke sai wannan tantani ya sake fitowa shikenan ka koma sabon mutum kenan an yi maka sabis lasiyama malam yace musamman ma in muzija bil ma'il har
in aka cudanya ita zuma din da ainihin ruwan zafi tafi magani. To sirrin kuma anan shine zuma ga abin da ya shafi ciki to tafi magani in an cudanya ta da ruwan zafi, ga abin da ya shafi waje kuma tafi magani in an batta ta yi sanyi ko kuma ka samu zuma mai sanyi. Misali, idan yanzu kana fama da kansa a hannunka ko kina fama da kansa a nononki ko a cinya ko a kirji, a je a samu likita ko nas ya wanke da irin magungunan da suke wanke jambo, sai a samu zuma musamman farar saka, amma a same ta wadda take da sanyi, na haka zai yi kyau a sa ta a wani wuri wanda yake sanyi na fridge mai sauki yadda ba za ta daskare ba, sai a dauka sai ta ganta kamar an kwaba wani abu kitif kitif, sai a shafa ta a wannan wuri. To in a waje ne zuma mai sanyi tafi amfanarwa, a ciki kuma zuma mai zafi tafi amfanarwa, me sirrin? A waje dama so ake ta tsaya ba a so ta wargaje, a ciki kuma so ake ta wargaje ba a so ta tsaya. To ruwan zafi na wargaza zuma, sanyi kuma yana rike zuma. Jama'a, kun fahimci wannan? Waɗannan fa darussan kaɗan ne daga cikin hasken makarantar Ibn Taymiyyah, wanda Ibn al-Qayyim a cikin wannan littafi na Tibbin Nabawi ya kawo. Amma ba kar ku manta, har yanzu ba mu kai gurin ba. Samfoti ne Malam Salim yake mana, yana ɗan ɗibo mana ne kaji daga cikin abubuwan da za mu fara tattaunawa a wannan lokaci ne in muka je. Insha Allah ta'ala za mu ƙara bayani. Amma wannan theory ɗin da Ibn al-Qayyim ya faɗi, bari in gaya ma irin shi. Za ka ga galibi a gidajenmu mu talakawa, in ka kawo tuwo sai ka wanke hannunka sai ka ɗibo tuwo, kana ɗiban miya kana ci. Idan ka rage tuwon, me yake faruwa bayan 'yan mintuna? Sai ka ji yayi yami, in ya kwana sai ka ji yayi tsami, har bi tsami na bin shi, su ne ƙwari. Idan ka tafi gidan manyan mutane masu kuɗi, su kuma sai idan aka kawo abinci ko kai ɗaya ne, sai a kawo maka wani faranti da wani katon cokali ko katon ludayi da suke kira service food. Abinda ake so su ake ka zabtare abincin, ka sa gwargwadon buƙatarka, in ka cinye ka ƙara, miya kuma ka ɗibe ta gwargwadon buƙata ka sa. Idan abincin ya kwana a haka, sai ka ji ba abin da ya sauya, sai dai san